والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ولساكي سالوا أولنا مجلسي نبصر القرآن من جرما أولنا مسلاتي ميتارا عن بركة مسلاتي اندمي تروس إسلامي سنتا أنا قرم يدوغري جهر برنو يومنا يمتن قوم الشاء خيا قوت رمضان شكرا تادوه ليلة لري هدود 40 دشدة hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda kuma ya dace da 11 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki da ta damu ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana. Jiya mun so mu karanta aya ta 70 لذا نوانا سورة من البركة سورة يونس وطرع عليهم نبع نوح أما بمسامو منكمل فسر آية با لوكو تي آية مكاز آية يوكم آية لذي ساكي كران تمان آية لو يوم مسيقى بعدك عند مكاز آية تكاف نظام أنسى وصلك تكين تنبوي دا أكا روبو تا منا بقولون كوتي وتنبوي سبولة سنة تين لوكو تي ومسامو انزا قامتن لا تكد لا متسير روبو تنبوي قدا هلو takarda daya amma tamboyi guda hudu wasu kuma tamboyin ba su da muhimmanci. Wannan yake cewa su ma'aikatan radio ne yawancin suna rasa sallan jam'i, sallan magriba da isha'i cikin jam'i saboda sa tafsirin ramadan. To me hukuncin haka? Sallah cikin jam'i bisa ga zance mafi rinjaye wajibi da cewa jumhurin ulama'i mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sunna ne, amma dalilai sun nuna cewa sallah cikin jam'i in ba da uzuri ba wajibi ne. Yanzu halin da ku samu kanku idan kun tashi akan aiki, to za a samu matsala wajen sa tafsiri da sauransu. Amma sai a tsaya a duba a daidai lokacin kiran sallah ne za ku sa tafsiri. Tafsiri zai kai wajen awa ɗaya ba, kowa ga bane idan an sa tafsiri yana kai awa ɗaya ba. To ka sa program ɗin ya wuce minti ɗaya biyu ne? Ya wuce minti ɗaya biyu? To abin mun ba fahimci yadda har wannan aiki zai hana ku zuwa jam'i ba. Sai dai idan kuka ce ba zai yi ku bar kan aikin kan gurin ba, kuna monitoring wasu abubuwa, in kun tashi kuna tabe-tabe da sauransu, idan kun tashi karatu zai samu matsala. Amma zan fahimci wannan, amma duk abin an yi programming kana sawa shi kenan zai ci gaba da yadawa ne, sai kuma kana zanne kana kallo, kuma sallah nan duk bata wuce minti biyar, minti shida, minti goma ba. To alai halli in dai kun san cewa za ku iya ku tashi ku je ku yi sallan nan ba tare da aikinku ya samu matsala ba, ba ku da uzuri bisa kasance mafi rinjaye. To amma idan kun san cewa kun tashi kun je za ku yi sallah, aikin zai samu matsala, to wanda ma malamai suna sawa a babin uzuri. To in aka samu uzurin kuma in kuna da yawa, wasunku sai su yi su sallah. Ana ganewa? Wasunku sai su yi su sallah. In suka dawo kuma wanda ba samu su je masallaci ba, inda akwai masallaci kusa da ku, sai su yi jam'in su a inda suke, tunda mutum biyu ma jam'i ne idan kun kai ko hudu misali. Saboda haka sai wasu su yi su yi sallah tare da jama'a, saura su zauna wancan sun yi sallah sun dawo ga wayan kuma sai su tashi su yi jam'in su a inda suke. To wannan abu ne kai za ka baiwa kanka fatawa, barin gurin aikin zai kawo matsala ko ba zai kawo matsala ba? Dan barin gurin aiki ba zai kawo matsala ba, ku je ku yi sallah. in zai kawo matsala kuma kuna da yawa sai ku rabu gida biyu, wasu su yi sun dawo wasu kuma su tashi a su yi sallarsu. Wannan shi ma wajen tambaya guda uku ko huɗu ya rubuta a ke cewa malam ina neman shawara ta yaya za a samu za a yi tadabburin Alƙur'ani. Wannan babban magana ce, dole sai ka zama ɗalibin ilmi ma mai ƙarfi, ka san Larabci kana fahimtar Alƙur'ani, sannan za a yi tadabburi ba maganar kowa da kowa ba ce, saboda haka kana so ka tadabburi ka shiga neman ilmi, ka san Larabci, ka yi karatu gurin malamai sosai ta yadda za ka yi karanta littattafan tafsiri kana karantawa kuma kana fahimta. Tadabburi ƙari ne akan fahimta, sai ka fahimci abin da ayar take faɗa, sannan kuma sai ka shiga tunani a kanta. To wannan yana bukatar karatu mai zurfi. A wasu lokuta idan ina karanta Alƙur'ani ina jin dandanansa, amma yanzu bana jin daɗin yadda nake a baya. To ba mamaki ka canza halinka ne kai ma, saboda haka sai ka binciki kanka, halayenka kamar da suke wajen kula da sallah, wajen kiyaye dokokin Allah. Don wani sa'adin mutum Allah zai haramta shi alkhairi saboda zunubinsa. Zunubi yana kawo cikasa abubuwa da dama, ta yadda haka kana karanta Qur'ani baka jin daɗinsa. Saboda haka binciki halayenka, in ka fahimci kana da wasu kurakurai, wasu laifuffuka da suke yi, ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka nemi taimako daga Allah, musamman qiyamul layli, ka tashi kai sallah cikin dare, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kawo maka sauyi cikin halinka. Malam ta yi addu'a har Allah ya sa haddana ya dawo, sannan tsoron Allah ya ƙaru. To ma'ana kana da haddaki nan har ta fara tafiya. To wannan ma wato wani sha'irin sabo na da tasiri, kuma ba mamaki ka saki muraji Alƙur'ani ne. Ƙur'ani shi ba a rabu da shi, kuma haddaka in ji baka muraji Alƙur'ani to tafiya zai yi, saboda ka samu abokin karatu, domin ka karanta ka yi muraji har haddaka sai kare wani sha'irin yana da wahala, akwai kasala, shirin zai hana ka sa lokaci da wani abokinka ko abokai kuna haduwa kullum ko sau biyu sau uku a sati kuna muraja'a, wannan zai taimaka maka. Malam zuciyata tana bijiro min da aikata sabon Allah, ya za a yi na kaure cewa hakan? To duk dai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka rika lizimtar mutanen kirki, ba mamaki ka canza abokai ne, ka kula da ka lisimci mutanen kirki, ka karka sauraron wa'azuka malamai, kuma ka take yamin laili kana roƙon Allah subhanahu wata'ala domin ka samu tsoron Allah da kuma halinka ya gyaru. Wannan yake cewa yana sai da maganin mura ne, to amma yake cewa baya da ikon, yana sai da maganin mura, akwai wanda suke zuwa suke sayan wannan maganin su je su sha domin su bugu a matsayin kwaya, kuma bai da ikon hana sayarwa. Shin zai shiga cikin sahun masu sayar da kwaya? Babu shakka daga cikin ababen da kayan maye da matasa suke amma ji shafi maganin mura, musamman maganin mura. Don mura aka yi maganin, amma su suna zuwa suna sha domin wannan su bugu. To duk abin da yake zai sa ka maye haram ne, musamman ma suna sha da niyyar wannan da. Kuma kana da kemis, kana sayar da maganin mura, wannan zai zo ya saya, wancan zai zo ya saya, baka san niyyar su ba. In baka san da me mutum zai sayi wannan maganin ba, ka sayar masa, baka yi laifi ba, don baka san gaibo, baka san halinsa. Amma wanda ka san cewa kana da yaƙinin cewa in ka sayar masa zai je ne ya sha don wannan manufa, to wannan bai halatta ka sayar masa ba. kamar sai da ayi gero ne ko hatsi in ka san ka sayarwa wani zai je ya giya da shi ya halatta ka sayar masa bai halatta ba kamar kana sai da makami ne kana sai da wuka ji ana sai da wuka mutane suna sayan wuka domin su amfana da wuka a gidajensu amma sai wani yazo zai sayi wuka amma ka tabbatar da cewa in ka sayar masa zai je ya kashe wani ya halatta ka sayar masa bai halatta saboda haka idan ka samu yakinin cewa zai je ya shani don ya bugu bai halatta ka sayar masa ba domin in ka yi haka ka yi ta'awun alal ismi wal udwan Allah ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan kuma a shago ne shago mai idan ka ne kana aiki to kai iya abin da zaka iya yi kaga ka kaucewa ka sayarwa wanda zai je ya sha don ya bugu amma kawai zama na baka da iko bayan da zaka yi to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah san samu sai ka cinda gona aiki kuma babu hali sai ka hakura da wannan Allah ya san aniyarka a takaice dai bai halatta a sayarwa wanda aka san zai sayi wannan maganin ya je ya sha don ya bugu domin an taimaka masa a kan sabon Allah ne mai halarta ba wannan jiwon tsohuwar tambaya ce jiya malam kai bayani a kan waliyan Allah na kwarai ba sa jin tsoro kuma ba sa jin haushi komai nasu sun barwa Allah malam ni kuma idan na tunani graduate ne na gama degree kuma ba ni da aikin yi sai hankalina ya tashi ga tsoro ga damuwa da kuma jin haushi na bala'i malam ina barin addu'a daga gare ka da sauran bayin Allah a wannan majalisi mai albarka domin Allah ya bani aiki mai albarka nagode jazakumullahu wa khairan to wannan ya fahimci cewa shi kamar baya da cikin waliyan Allah ko to in ayi karatu ya kamata a fahimci karatu sosai shi ne na kawo maganar jumbo mabiyan malamai sun tafi akan cewa baƙin ciki da tsoro lahira ake nufi ba na duniya ba daga wannan zance kaga don baka da aiki ka samu damuwa ka nuna baƙin ciki wannan bai taɓa maganar wajen taga ba an fahimta wasu malamai da suka ce a duka baƙin ciki ya shiga ciki waliyan Allah na kwarai su hatta a duniyan ba su da tsoro ba su da baƙin ciki to wannan dan misali kana damuwa kan wani abu dan ka rasa wani abu na duniya kai bakin ciki in dai bai saba wa Allah ba wannan ba zai taba walittaka ba domin walittaka ai matsayi ne awliyaullahi matsayi ne mun yi wannan bayani ko akwai matsayi ne saboda haka tare ku samu mataki na uku ko na biyu abin da muka yi bayani mataki na number 1 ne an fahimta to wannan ba zai hana ka an har ka zamanto mai imani mai tsoron Allah wannan ba zai hana ka zamanto waliyi ba karkata da hankalinka wannan ina magana ta yi magana kan mana tambaya ta ita ce karin bayani game da waƙafi shin mana hadisin Sa'd bin Abi Waqqas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasiya da cewa ya bar iyalansa mawadata ya fi da ya bar su suna tambayar mutane to malam idan mutum abin da yake da shi bai taka gara ya karya ba ya halatta ya yi waƙafi duba da hadisin Sa'd hadisin Sa'd Allah ya ba shi dukiya mai yawa kuma a lokacin irsa guda ɗaya ce amma daga baya samu zuriya to lokacin ya rashin lafiya ya zaci cewa kila zai rasu a wannan rashin lafiya to shine ya so ya yi wasiya dabara dukiyarsa gaba daya manzon Allah ce yayi yawa yace rabi yayi yawa yace thuluth ma yana da yawa gabar mawadan magadanka cikin wadata yafi akan gabar su cikin talauci indai Allah ya baka dukiyar to ka sarrafa ta da hanyar da ta dace ba tare da wuce iyaka ba kuma abin da ya ragu ba rasuwarka sai su raba gari ba a so ka ce tun da zan rasu bari in gama dukiyar gaba ɗaya kuma ka bar su cikin wadata cikin talauci saboda haka abin da yake hannunka bai kai ya kawo ba, ya halatta kai wakafi ko da kaɗan ne, da sharadin kada kai wakafi kuma ka rasa abin da za ka ciyar da kanka da iyalanka. Ana fahimta? Kana da matarka da yaranka, amma sai ka dafi dukiyar gaba ɗaya ka ji ka yi wakafi, daga nan kuma sai ka shiga matsala, babu abinci a gidanka, babu abin sha a gidanka, wannan ba daidai ba ne. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'u li manzan Allah, ya shi mutum laifi ya tozarta wanda yake cinsa da shansa yana kansa. Kai abin wato ka hana iyalanka ci da sha, ka basu ba ci ba sha, ba daidai ba ne. Saboda haka indai kana da hanyar da za ka ci da iyalanka, ya halatta da abin da yake danka na a hannunka ka je kai wakafi, babu matsala. Abin da ba so shi ne ka kashe kudinka ka basu cikin talauci da damuwa. A wannan yake cewa shi Ahlus Sunna ne, to sai ya samu damuwa matsala ya shiga cikin masifa da jarabawa, sai wasu abokansa suka dauke su kai shi wurin masu tsubbu, wato suka masa tsurkulle ya je ya binne, kuma duk da haka matsalolin ka sai karuwa suke yi. Sai daga ba ya saurari wa'azi ya gane yanzu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shin tambayar sa yanzu duk da cewa ya tuba a madole ne wannan abin da ya jibini na surkulle, dole sai ya tono ya cire koko shi ke tun da ya tuba. To bisa ga dukkan alama abin da aka yi kamar tsagi ne, saboda haka to ya kamata ka je ka tona ka lalata wannan abin, ka lalata wannan abin, ka tona ka lura ka lalata. To wannan shine abin da ya kamata ka yi bayan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma sai ka gode wa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka hanyar gaskiya, ka dawo ka hanyar gaskiya. Kuma wannan na nuna cewa hatsarin jarrabawa da kuma hatsarin munanan abokai, jarrabawa idan mutum ya samu, idan mutum bai yi hankali ba sai ya fita daga hanyar Allah, idan bai kai zuciya nesa ba bai mai da al'amarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kuma abin da ya kamata a gane a nan, duk matsala in ka shiga ciki, wato sabon Allah ba zai fidda kai daga wannan matsalan ba. Kyakkyawar hanya ta warware matsala ita ya kamata mutum yi, ka roki Allah ka yi sadaka, kawai ta sallah yamin laili, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma wannan abu ne zahiri, ka samu jarrabawa ka je ka yi kila tsafi ko na abu da ya saba shari'a ba, kuma baka samu canji ba, kuma ga sabon Allah sa ma kai da Allah ta'ala ya sa ka gane ka tuba, wanda bai tuba ba ka kuwa matsala. Sannan kuma hatsarin munanan abokai, to mutum kullum ya rika abota da mutanen kirki. Ina ganin tambayoyin sun yawa, wasu kila kuma za mu amsa gobe da Allah kai mu don kar su ci mana lokaci da yawa. نعم أكرك الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون.
نعم الله تعالى يقول واتل عليهم ترنتا موسى نبأ نوح لبارن النبي نوح إذ قال لقومه لوكوتين دا يتي دا متعننسا يا قومي يا كو متعنينا زوانا مفسر جاهو إن كان كبر عليكم أنا إن كان شق عليكم وأحرجكم إذن يا دامي إذا ما دنوي يا تاقرام مقامي أنا معنا لبثي ومكثي زمانا أتكم وتذكيري بآيات الله لتنا تدكو دواءذن دنكي مكود آيوين الله وأذن دنكي مكود آيوين الله لكما زمانا أتكم إذا وانا يدامي سنداميك سنتاقرام مقامي وسما لمسك ينهينا لهالينا وتذكيري بآيات الله تناجد دقود آيوين الله سبحانه وتعالى يدعميه أبن نيسى النبي نوح عليه السلام يكي فدر وانا يبهن جيك مر سن قوسا ديش سن قجريش سبت تقول له كتي ديزونا اتكنسو ينا كنسو سواغ الله سبحانه وتعالى سوى ذاك إذن زمانا أتكنكو ونيكينا ندعميه كل مكزني أتكنكو kuma kullum ina muku wa'azi ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah kullum ina ja muku ayoyin Allah ku kullum kuna gani na tare da ku idan wannan zama to yana damu yayi muku nauyi wannan ya takura mu an fahimta ya kawo zikiri bi ayati Allah saboda shine muhimmin aikin da annabi Nuhu alaihi salam zai yi bayan ya fadi maqami zamana a cikin ku ya kunshi hadda wa'azi amma ya sake nanata wa tadhkiri bi ayati Allah saboda yi musu wa'azi da ayoyin Allah wannan shine babban abin da ya zo a saboda shi domin annabi Nuhu alaihi salam ya zo na cikin jama'arsa ya rayu musu wa'azi shekara nawa wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falawitha bihim alf sanatin illa 50 am shekara 950 ana fahimta kullum kuma sai ya musu wa'azi ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah kuma ya bi salo daban-daban qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastaghfaru istighfara thumma inni da'awtuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا باب وني سرن دبيبا يبغانا يبغا كان يا تشنجا سلام مغانا يا تشنجا ينهين مغانا يا تشنجا لوكوتي ليلا ونهارا شكرا 950 با 950 يلا يمسوا واس kaga sai ya fahimci sun ga gidi shi ba su imani da shi ba sun ga gidi shi saboda haka yace ya ko mutane na idan zamana a cikin kasancewa ta tare da ku da kuma wa'azi da nake mu in wannan ya dame ku kun ga gidi ne to sai ya kawo abin da saboda haka ku tattara al'amarin ku shirya kaidin ku kuyi abin da za ku yi to wannan yana nuna cewa mai wa'azi ya ci gaba da wa'azi ko da mutane ba su karba ba an fahimta ina laika illa al-balagh domin nauyin da Allah ta'ala ya dora ma shi ne ka isar da sakon Allah mutane za su karba ba za su karba ba za su yadda ba za su yadda ba wani aikin Allah ne Allah shi zai sa mutane su gamsu ka isar da sako domin isar da sakon in kana isar da sako ba aikin manza kake yi ba kana cikin aikin lada ne Allah zai baka lada saboda haka zaka ci gaba da wa'azi a shekara 10 a shekara 20 ila ka gama rayuwar ba za ka samu amsan da kake so ba gurin mutane ga annabi Nuhu alaihi salam shekara 950 din nan bai dina ba ina ta kiransu sannan kuma muna fahimta cikin wannan aya wadanda ba sa san gaskiya yawan yi musu wa'azi yana damu su kullun kana musu wa'azi wannan yana damu su amma wanda yana san wanda yana da imani yana da tsoron Allah yana san ya ji yawan wa'azi domin tunan ne zai gane kuskurensa ya gyara kuskurensa ba zai ki wa'azi ba amma wanda duniya ya sa gaba ko barna ya sa gaba duk sanda zaka zo ka ce masa Allah ya hana sai ka ji kamar ka dauki makami ne kana so ka kashe shi kana dagula masa lissafi ana fahimta sai annabi Nuhu alaihi salam ke cewa in kana kabur alaikum maqami wa zikiri bi ayatillah idan zamana a cikin ku da kuma wa'azin da nake muku da ayoyin Allah sun dame ku fa ala Allahi tawakkalt saboda haka ga Allah kadai na dogara anan malamai suka ce akwai takdiri in kana kabur alaikum maqami wa zikiri bi ayatillah فعزمتم على قتلي او طردي او اذيتي زمانا اتكنكو يدا ان يدا ميكو وعزم ده نكي مكو يدان يا زمانا يدا ميكو سي كو ينكي شاورن cewa zaku cutar da ni ko zaku kore ni wannan ba zai zamanto barazana a gare ni ba saboda me fa ala Allah ga Allah kadai tawakkaltu na dogara Allah yana tare ni ba zan ji tsoron abin da za ku shirya na magirici har in bar wa'azin ba zan ci gaba da wa'azi don me don na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana nuna cewa zai ci gaba da tawakkali ga Allah ba wai a lokacin ne zai fara tawakkali ba ana fahimta kafin su shirya magirici kafin su kosa da shi annabi Nuhu bai da tawakkali ga Allah ina tawakkali ga Allah ma'ana zan ci gaba da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa za ku shirya mun wani makirci kuma kamancin haka saboda haka fa ajmi'u amrakum ku tattara al'amarkum ma'ana ku yi niyya ku yi azama ku shirya wani al'amari makirci da kaidi in da har kuna gani na dame ku kun gaje da ni kuma kura sai da za ku yi dare to ku shirya duk abin da za ku iya na kashe ni ko kora ta daga garin ko cutar da ni wa shuraka'akum anan usman ne suka ce wawul ma'iyya ku tattara al'amarinku tare da abokan tarayyar usman ne suka ce a wa shuraka'akum anan maf'ul bihi mansub bi fi'li mahdhub taqdiruhu waj'u bayan ku tattara al'amarinku ku yanke shawararku ku je ku tattauna ku tsaye da ra'ayi guda ɗaya dangane da ni ya za ku zama da ni sannan kuma kada ku tsaya ku kadai wa shuraka'akum kuma ku kira ma abokan tarayyar wurin za su taimaka mu kamar da kuke da'awar cewa gumakanku za su muku amfani su ma ku kira su inda kuna da wasu mutane daban waɗanda za su taimaka muku su ma ku kira su sannan idan kun tashi zartar da al'amari ko kaidi a kaina thumma la yakun amrukum alaykum ghumma sannan kuma al'amarin naku kaidin naku kada ya zamanto aboye an fahimta domin wani sa'ili in kana so ka cutar da mutum in ya san cewa ga abin da kake shirya masa me zai dauki matakan kare kanshi ba za ka samu dama ka isa gare shi ba amma in kai aboye me bai sani ba to shine anan yake cewa duk abin da za ku iya yi ku yi kar ma ku boye ku fito ku bayyana karara duk karfi da karfi ku hada amma ni wannan ba zai bani tsoro ba ana fahimta bal adhhiruhu wa jahiruni bihi ku bayyana wani al'amar ku tunkare ni da shi ba zan yi tsoro ba saboda na yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya sannan ku zartar da wannan al'amarin ya isa gare ni ay addu ilayya ma aradtumu wa awsiluhu li abinda kuka shiryan nan kada ku rike a gurin ku ku zartar da shi ya isa gare ni ya cutar da ni wala tunziruni kada ku saurara ku to kun ga anan annabi nuhu alaihi salam a kamar ya kai wani mataki kenan wajen mu'amalar sa tare da su ya kai mataki na ƙarshe ƙarshe ya dauki lokaci mai tsawo yana musu wa'azi sun ki su karbi wa'azi to yanzu kamar yana so ya kai manzalin da zai rabu da su saboda haka duk abin da zan iya yi nayi kunki saboda haka inda za ku yi wani abu ku gama da ni ku je ku yi ni da ashirye nake ina tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala to fadin da sun maqdu ilayya wala tunzirun malamai suka cewa irin yadda ya tsaya ya fada musu waɗannan maganganu na nuna cewa lalle yana da yaqinin cewa abin da yazo da shi gaskiya ne ba ya da shakka a kai da wannan aiki bar kalubale ne yake da shi ya kalubalance su galibi ba za ka iya kalubalantar mutum ba sai ina in kana da me kana da gaskiya idan ka sai me ake cewa idan makaho ya ce ma me ni wasan jifa me yace ya taka me dusi to ba za ka tunkari mutum ka faɗa masa maganganu manya-manya ba sai me kana da shi to da farko annabi Nuhu alaihi salam ya san abin da yake kai gaskiya ne ba ya da wata shakka akan wanda duk da cewa ba shi da mabiya masu ƙarfi ba shi da jama'a ba shi da wani dangin da za su kare shi amma duk da haka ya tsaya yana faɗa musu waɗannan maganganu da farko dai wannan yana nuna cewa yana da yaqinin cewa abin da yake faɗa musu gaskiya ne shi annabin Allah ne sannan kuma wannan yana nuna cikakken tawakkalinsa kai kadai ka zo ka tunkari ƙasa gaba ɗaya gari gaba ɗaya kuma kana kalubalantar su duk abin da za su iya shirya na makirci su shirya kada su boye kuma kada su saurara maka kada su baka lokaci su zo su gama da kai kawai da bakar mazance ba ne to yana nuna cikakken tawakkalinsa ga Allah can da kuma ya gamsu da cewa abin da yake a kai na gaskiya ne kuma wannan yana nuna mana wato muhimmancin tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ga mai wa'azi tun farko ma fa ala Allah tawakkalt ba ƙarfinka ne zai sa abin da kake ba za ya isa ga jama'a ba tawakkalinka ga Allah dogaro ga Allah kuma ga mutum mai wa'azi kada ka ji tsoron wani zai iya cutar da kai da ƙarfinsa da ikonsa da mulkinsa da dukiyarsa ka zama tukana da cikakken tawakkali ga Allah in ka samu wannan yaqinin duk wani yunkurin da za a yi na cutar da kai Allah subhanahu wataala zai kare domin kana aikin Allah ne saboda Allah kake kuma kana jin cewa Allah subhanahu wataala zai kare ka amfanin tawakkali ga da'iya wannan shi ne zai ba tsoratar da kai ba za ta sa ka dakatar da wa'azi ba an fahimta a yi maka barazana da cewa za a yanke maka hanyar abincinka ba dai shi yaron wane ba ne ba ma'aikacin wane ba ne ba za mu sa a kore shi daga aiki mu rasa ya zai rayu mu ga ya zai rayu an fahimta kuma hana albashinsa mu ga ya zai rayu ga waɗannan abubuwan duk matakai ne da makiya suna ɗaukawa saboda me hana masu da'awa ko kuna ko kungiya ce kuna da kuɗi a banki misali ai freezing din account din a hana ku ɗaukan kuɗi ga account amma kuna da tawakkali ga Allah subhanahu wataala za ku gamsu da cewa hanyoyin Allah suna da yawa to wannan ba zai sa ka daina da'awar da za ka yi ba sai annabi Nuhu alaihi salam yake cewa aya ta gaba
fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin.
Fa
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
الله تعالى كتوى بسجهرش عن ابنه عليه السلام فإن توليتم إلنكك بعد بايا فما سألتكم تنير من تنبيكك من أجر ونلادة إن أجر إلا على الله لا دانا بايا أقولهم فواسي أقول الله سبحانه وتعالى وأمرت أن أمرشيني أن أكون من المسلمين لأن كسن شيء لنسكين مسلمين. تبان النبي نوح عليه السلام يتبتر مسلم تتوكل لنسى الله سبحانه وتعالى ya nuna musu ba zai ji tsoron duk wani makirci da zasu iya shirya ba sai ki cewa fa in tawallaitum idan kun bada baya to na babu wani wannan ruwan ku ne fa ma sa'antukum min ajr dama ni ne ban tambaye ku a wani lada ba ban ce ku bani kudi ba akan wannan wa'azi da nake mu ban ce ku yi min wani alkhairi ba balle har ku ce neman kudin da kayi shine ya hana mu karban wa'azinka dama ba abun da yake bi wa'azi ne fi sabilillah kyauta nake bada lokaci na nake karantar da ku nake muku wa'azi kuma koki idan kun kinki dan kan ni dai ban yi wani abin da yake zai hana ku karban sakon Allah subhanahu wataala ba ta anan annabi Nuhu alaihi salam yana so ya wanke kansa ne yana so ya tabbatar musu cewa shi dai duk abin da ya kamata yayi yayi domin su musulunta su shiryu su karbi shiryar Allah subhanahu wataala shi dai bai wani abin da yake zai hana su karban wa'azi ba an fahimta to wannan yana nuna cewa bai kamata ga mai wa'azi yayi ana fahimta wani abin da yake zai hana mutane karban wa'azinsa ba wajen maganarsa wajen halayensa wajen mu'amalarsa ka tsaya tsayin daka kuma ka nuna kyawawan ɗabi'u da halaye kada wasu su zo su ce ai mun ki sauraron wa'azinka ne saboda kaza da kaza kar ka zama sababi sanadiyar da za ka sa wasu ba za su karbi wa'azinka ba ana fahimta to shi yasa za a zo sha'anin kuskuren da ake samu in zamu ya fara yin sauki a madacan a ƙauyuka maguzawa waɗanda suke ba musulmi ba ƙabilu akwai ƙabilu da suke ba musulmi ba su ba su da addini su ba musulmi ba su ba krista ba suna tare da musulmi a ƙauyuka ana fahimta to wani sa'ilin idan za su musulunta sai su a ce da su masu mai unguwa sai ce da su tare da limamin unguwa ba zai yi ba dole sai sun kawo kudin musulunta dole sai sun yanka rago wannan da yawa daga cikinsu yana hana su musulunci kamar yadda ke ‘yan uwa waɗanda suke zuwa wa’azi maguzawa waɗanda suke zuwa musuluntar da mutane suna ba da wannan labarin ba za ka musulunta ba sai ce ni ban da kudin rago haka suke faɗa sai idan na noma sai badi idan na samu kuɗi kafin musulunta kaga wannan kuskure ne ka waɗanda sun tambayi lada a kan aikin da za su yi na wa'azi ta wanda ba daidai ba ne ana fahimta in ajira illa ala Allah lada ta ko lada na baya gurin kowa sai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ni ban nemi komai a gurin kowa ba sawabi inda Allah ni dai ina lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amantum aw lam tu'minu kun yi imani ko ba ku yi imani ba ni dai wannan aikin da ne na da'awa ba zai tafi a banza ba Allah subhanahu wataala zai bani ladar wannan aikin haka dukkanin annabawa suke faɗa wa mutanensu ni ba lada muke nike nema a gurinku ba haka annabi Hud ya faɗa wa mutanensa annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib duk Allah ta'ala ya ambaci wannan a cikin Qur'ani a ƙarshe kuma Allah ta'ala yake wa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا نيدي ta ce da su ba zan tambaye ku wani lada ba akan wannan musulunci akan wannan da'awa akan wannan alqur'ani wa'azi na kyauta ne manufar ita ce ku karbi shiriyar Allah ku dawo kan tafarki ne gaskiya amma wanda ya ga dama zai bada sadaka fi sabilillahi domin dauka addinin Allah wannan ba hana shi ba ana fahimta wa duk wannan ana nuna mana da'iya mai wa'azi mai tafsiri mai karantar da mutane liman da yake liman shi a masallaci mai ba da fatawa dukkanin su su yi abin da za su yi saboda neman lada daga wurin Allah ikhlasi ba dan neman dukiya ba ba dan neman muƙami ba ba dan neman matsayi ba ba dan neman yabo ba ba dan neman wata maslaha ba domin galibi in ka zama tawai wa'azi za a san ka a gari za ka shahara to wannan shaharar wani sa'ali za ta jawo maka wasu abubuwa to kana wa'azinka tsakaninka da Allah kana limancinka tsakaninka da Allah kana ba da fatawa tsakaninka da Allah kana karantarwa tsakaninka da Allah cikin wannan wani abu ya zo to wannan wani abu ne daban amma bari in yi wa'azi bari in yi tafsiri bari in karantar bari in yi fatawa in shahara a san ni a gari ni ma a sa ni cikin komiti a sa ni kaza da kaza wanda ka rusa ladar aikinka to shi yasa dukkanin annabawa suke cewa in ajriya illa ala Allah ban tambaye ku wani lada ba duk abin da nake nema sakayya ce lada ne da gurin Allah subhanahu wataala Allah shi zai saka mu ana fahimta kuma hakan yana da wahala ya faru sai idan da'iya mai wa'azi ya zama yana da sana'a kaga annabawa suna da sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani annabin da yake bai kiwo ba wasu masu sana'a wasu kasuwanci suke tun ba ka da sana'a dole zaka zama mai kwadayi dole zaka sa ranka a cikin abin da yake hannun mutane wani ki ba mu labarin yanzu yana kusa da wani malami sai ya sa hannun shi a cikin aljihun shi zai dauko wani abu sai ya fitar da hannunsa empty sai malamin yake yace da shi eh malam bari in fada ma ai ba a yin haka gurin malamai ka sa hannu cikin aljihun an san cewa in ka fitar da zaka mika wani abu ne amma ka sa hannu cikin aljihu kuma ka fitar baka mika ba to nan gaba karka saki yin wannan to me ka wannan saboda ba sana'a an rayu ana rayuwa akan abin da mutane suke bayarwa ana fahimta to dole da'iya mai wa'azi domin ya tsare mutuncinsa ya tsare mutuncin da'awarsa ya zamanto yana da sana'ar da zai yi ana fahimta zai tsare mutuncinsa kuma a ɗaya ɓangaren kuma su jama'a kansu wajibinsu ne kuma su taimakawa addinin Allah daga ciki kuma akwai taimakawa masu wa'azin da masu karantarwa ana fahimta yana daga cikin taimakawa addinin Allah gina masallaci gina islamiyya kuma daga ciki kuma shine ka sayi littattafai ka ba malamai malami zai tafsiri amma jalalai ne kadai gare shi baya da sauran littafin tafsiri da zai shiga ya yi bincike ya gano matsaloli ya zo ya bada ilimi mai yawa sai ka sai ka cire naira 300,000 ka sai littafin tafsiri ka bashi ka taimaka addinin Allah ana fahimta kun gina masallaci kun kawo limami yana huduba yana karantarwa amma daga wata unguwa daban daga nesa yake zuwa da kudansa ya sayi mai zuwa motarsa ya zo ya koma sai da ku taru kuna kallonsa kuna cewa Allahu Akbar ana fahimta kila ya zo ya karantar ya koma babu abinci a gidansa amma masu saurare akwai mai miliyan 40 akwai miliyan 100 ku ci ku koshi ku zo na in yi litin minti 5 ka a iya malin ya liti ba amma ba ka san wani hali yake ba ta yaya yake zuwa ta yaya yake komawa ba an fahimta to wannan ba a taimakawa da'awa ba ana fahimta saboda haka malami kare zama to yana da kudai amma kuma mutanen gari musamman masu hali da magwamnati to su lura da irin hidimar da malamai suke wannan yana daga cikin wato taimakawa addinin Allah subhanahu wataala sha sa a daular musulunci wato sir akwai afa daga baitul mal wadanda suke maslahar al'umma malami mai wa'azi mai karantarwa ai maslahar shi ta al'umma duk abin da yake kafin ya yi tunanin amfanin kansa guda daya ya ba da lokaci ya yi abin da yake zai amfane shi guda daya duk malamin da ya shahara yana hidimar al'umma sai ya yi guda goma na jama'a kafin ya yi nashi guda daya kawai rayuwarsa duk ya bayar saboda al'umma saboda haka idan an taimaka masa ba wai an taimaka wa personality nashi ba dan shi Muhammadu ko Ali ko Isa ba dan hidimar da yake wa al'umma ana fahimta to shi yasa da mun yi magana wakafin ranar an zo ana wakafi ana a yi makaranta a yi wakafi na gidan malamai za su zo na a ciki za su karanta a yi wakafi na gidan ɗalibai sannan a yi wakafi wanda ana samun kuɗi a ba malaman su ci su sha a ba ɗaliban su ci su sha don me ba za a karatu a nan ba dole sai a yi karatu a nan an fahimta to da wannan za a gina addinin ilimin ya ci gaba amma haka kawai a ce malam ku yi wa'azi ku yi saboda Allah ku ji tsoron Allah kada ku shiga duniya ba mai bashi kobo ba mai bashi toro da sisi kaga addini ba zai ci gaba an fahimta kuma idan ka taimaka wa da'awar malami kamar da na bayani ba dan shi ba ka taimaka da'awar ne kuma kai ma za ka yi tarayya da shi cikin lada baka hana idonka bacci ba ka yi karatu ba ko ba haka ba amma in ka taimaka wa malami ya je nazari ya yi bincike ya zo ya ba da karatu kai ma ka samu ladar wannan karatun baka ba za ka fassara aya ɗaya ba za ka yi ka fassara hadisi guda ɗaya ba amma ka taimaka masa ya yi bincike ya zo ya ba fassara hadisi ya fassara aya kai ma kana da ladar fassara aya kana da ladar fassara hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani a cikin sahih Muslim da Bukhari da Muslim yake cewa man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza duk mutumin da yake ya shirya wanda zai fita jihadi mutum ne yana zaune ba ya da doki ba ya da makami ba ya da guzuri ka saya masa doki ka saya masa makami ka ba shi guzuri ya je jihadi duk ladar da ya samu a wannan jihadi kai maza a baka ka shi kana kwance cikin gidanka da iyalanka kana ci kana sha amma ka samu ladar mutumin da ya fita jihadi don me don kai da ka ba da wannan gudunmawa ya fita haka ne idan mutum ya fita jihadi sai ya bar iyali matansa da yaransu ka tsaya a kansu yana ba su ci da sha ka kula da su har mutumin nan ya dawo Allah zai baka ladar jihadin da yi domin ka doke nauyinsa ka taimaka masa in ba haka ba ai shi ba zai samu damar yin jihadi ba ko ba haka ba ka taimaka masa yanzu kun raba responsibility wannan ya rike nan wancan mai kuma me ya rike can ana fahimta in wani guda biyu a hadisin Tirmidhi dan kullum yana zuwa yana sauraron hadisi a masallacin manzo baya zuwa yana sana'a dan uwan shi yana zuwa ya buge buge ya sana'a ya kawo abinci gida dan uwan shi in koma gida daga masallacin manzo Allah a ci tare sai wata ran dan uwan ya gaji sai kai kuka gurin manzo Allah ya ce yaro kana ga dan uwana ba wani aikin da yake ni in ji insha Allah an kawo abinci gida kuma ana ci tare sai manzo ce la'allaka turzaqu bihi kai baka sani ba ne ai arzikin da kake samu nan saboda shi saboda haka ba karkake shi ma yana da falala a kanka kada bari ganin cewa kai ne kake zuwa kake samu kudin yana zuwa yana sauraron hadisi ne yana tara ilimi ne kuma kana taimaka masa dan neman ilimin da yake yi a sanadiyar wannan kai ma Allah yana bude ma arzikinka an bayyana malamai su ma ai za su iya su shiga cikin harkar neman duniya da ko ba haka ba ko ba su iya ba mutum da ya haddace alqur'ani ya haddace hadisi bayan da kokar wanda zai kasance bayan da wannan gwalwar yana da wannan gwalwar amma suna so su dauke wa al'umma wani nauyi ne limanci sai zo lika ba da lokaci ka hakura ka bar wani abu na duniya ka tsaya ka nemi ilimi kai bincike kullum kana karantarwa dole sai ka ba da lokaci ka bar wani abu na duniya zai wahala kuma ka shagala da neman duniya kuma kai bincike karantar da al'umma zai wahala to tunda sun dauke wa al'umma wannan nauyin dan me sauran ba su taimaka musu mutum ne yana sallah a bayan limami sallan tarawih 5 awqat duk tare da shi yake lokacin azumi ya zo liman su gaba ya shi abinci babu a gidan shi yana faman yi muraja'a tilawa da safe don yanzu yi tarawih da dare yi muraja'a tafsiri don yanzu yi tafsiri zaka wanda suke sallah a bayan sa zaka mutum 10 za su ji umra mutum 10 zaka kowanne ana akalla ya kashe mutum ya kashe miliyan 5-5 kowanne amma zai yi wahala kaga wanda zai zo ya bashi naira 50,000 kaji ka kashe miliyan 5 a umra ka samu lada amma wannan manfa'a ce kasira ladar ta tsaya a kanka amma limamin da kake binsa sallah ba ya da abinci ba ya da riga baka dame shi ba ruwanka da shi in kuma ya takuru ya zo ya roƙe ka ya ce wallahi duniya ta lalace malamai ba sa tsare mutuncinsu ai mu sai mu ce duniya ta lalace ba masu alkhairi yanzu duniya ta lalace masu gudi ba sa alkhairi ba ba ka bane to saboda haka dole sai an yi balancing dole an balance dole na san da yawa za su ce yanzu kai malamai suna roko wani ma yaji wannan bayan zai ce malamai sun fara roko yanzu haka wani zai ce duk abin da kake so ka faɗa dama gaskiya kana da daci kai ma ka san na fi ƙarfin roko kai ma ka san to kuzaya kuzaya a wannan ba kuzaya wannan min babin tahaddusi bi ni'matillahi yana daga cikin mutum ya gode wa ni'imar Allah kuma yana daga cikin godiya da ni'imar Allah ka fari alherin da Allah ya maka wannan dalili ne ya kawo kuma muka ga akwai bukata mu fari wannan duk dan abin takeici ne masu kudin mu ba su fahimci me ye aikin alheri ba ka je umra kai da iyalanka da matanka da yaranka kaje miliyan 40 amma limami na masallacinka 100,000 ba za ka yi ka bashi 100,000 wani alkhairi ne kuma duk fatawa gurinsa za ka kawo kai masa fatawa zai yi bincike cikin dare karfe 10 ya kai karfe 3 dare yana duba ya duba can don fa ya samar maka mafita kai ma amma littafin da zai yi nasari ta yi shekara 20 tare da shi baka taba saya masa ko littafi ɗaya ba to duk wani farge mu na isa wani wahalar kuɗi to saboda haka mu yi tsoron Allah kullum abin da ake magana malamai ba su tsare mutuncinsu malamai ba su tsare mutuncinsu ko kun tsare mutunci ku ne wajen yin alkhairi ko kun tsare mutuncin ku dole sai an yi balansi kun biyara ɗera na da sata na da wari sun raka kowa sai ya gyara malami su masu tsare mutuncinsu babu shakka akwai daga cikin malamai masu ba wanda ba su da godiya ba sa gode wa matsayin da Allah ya ba su suna zubar da mutunci wajen bin yan siyasa da maula da sauransu amma kuma su ma masu mulkin wani tsarin ba su maka alkhairi sai sun wulakanta ka sai ka ji ka zubar da mutuncinka mawaka ma nawa ake ba su yan bal nawa ake ba su masu infim nawa ake ba su a madan abu kaɗan an ba malami kai malami sun lalace wata ɗan mota haka aka ba malami kuma bari in dawo kanku kuma talakawan mabiyan dan siyasa zai hawo motar miliyan 100 babu ruwanku za ta yi haye amma malam ya hawo motar miliyan 5 kai malami sun shiga duniya to malamai ya za su yi da kansu ne ya ina za su gani ina za su shiga
manzon Allah rayuwar da yayi rayuwa ta zamanin sa yi me dabba abun hawa mafi tsada a zamanin manzon Allah manzon Allah bai haura kungiyo ba haura kungiyo laifi ne to duk abin da kuke so ka faɗa ne ba zan faɗa ba to saboda haka dole sai an yi balance lokaci ya yi ko? To saboda haka manufa a nan ita ce wato dole sai an gyara an kalli addinin da wato da tunani mai faɗi da tunani mai faɗi manufarka cikin da za ka yi wa malami ko wani kyauta ba wai shi ba addinin za ka kalla in shi ya ci gaba addini ne ya ci gaba sai manufarka addini kuma ba kai aikin banza ba duk karatun da ya yi ka ba shi misali yadi mai tsada ko yadi mai kyau ya je ɗanka ya sa ina za shi zai karanta zai sallah masallaci zai zo ya karanta da tafsiri zai je sallah janaza ne zai je lura aure ne aikin alkhairi zai da wannan ka samu lada ka samu lada to amma ba mu da wannan fahimtar babu masu halin ba wannan fahimtar samsam to Allah ya sa a gyara Allah ya sa a gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana mutuncin mu tsare mana mutuncin mu Allah ya tsare mutuncin malamai Allah ya tsare mutuncin malamai Allah ya hore musu Allah ya gode musu su kuma su hali Allah ya ba su ikon taimakawa ta hanyar da ta dace kuma Allah ya sa albarka a rayuwarsu da arzikin su suma malami ma Allah ya sa albarka a rayuwarsu shugabanninmu su ma Allah ya gane da su Allah ya fahimtar da su Allah ya ba su ikon taimakawa mu kuma talakawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon tsare harsunan mu akan malamai Allah ya ba mu ikon tsare harsunan mu akan malamai ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك